Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar BOA Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan kuma za a iya kama mu ta sadarwar internet a koda yaushe ake bukata akan BOA Hausa ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Sara Aminu Fagi
tare da
Amina Bahari Auna,
sai ni Daula Salim.
A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa, inda yau ma 10 ga watan Disamba 2018 zamu yi magana ne akan zamantakewar yara da matar babansu.
Domin ke ma uwa ce kuma duk dada ne, sai ki dora inda uwar sa ta tsaya. Ba mamaki mutuwa uwar sa tai, ba mamaki rabuwa ce, Allah ya kawo, duka daga ciki dai kowanne ne ke ma zai iya faruwa a kanki.
To haka ne Zara da Amina, kun san ana yawan samun rashin jituwa tsakanin matar uba da ƴaƴanta, wato ƴaƴan mijinta kenan. Inda zaka ga wasu matan suna musguna wa yaran kamar su duka, hana abinci da kuntatawa. Dan haka ne yau zamu dubi akan wannan, mu ga me dalilin da ke kawo hakan. Wakiliyar mu daga jihar Kano Halima Abdullahi ta tattauna da wasu iyaye a zauren muhawarar yau da gobe, sannan kuma muna tafi da mai wanda zai yi mana fashin baki.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota, wato Facebook, inda muka ce a ganinku me ke haddasa rashin zaman lafiya tsakanin waɗansu yaran gida da matar babansu. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mata farko a yau ta fito ne daga Ahmad Ladan Maryar Talaka, inda yake cewa a gaskiya a ganina ba komai ke sa rikici ba a tsakanin matan kishiyoyi, illa babbar matar ce ke haddasa haka, Allah ya sawake.
To sai Garba tata Amshi, inda yake cewa a gaskiya ni a ganina laifin uba ne, dan su ne suka fara nuna wa yaransu bambanci akan iyaye. Sau da yawa zaka ga uba ya fi son daya akan daya, hakan shi ma yana haifar da rashin jituwa.
To sai Isiyaku Hamza Gogori Kano, inda yake cewa rashin adalci daga bangaren matar uba shike kawo wannan babbar baraka a tsakanin dan uba da matar uba.
Sai Suleiman Adamu Tandari Fataskun, inda yace salam yau da gobe ikon Allah, gaskiya ni a ganina wannan ya samo asali ne daga wajen iyayen yara, dan ice tun yana danye ake lankwasa shi a tashi lafiya.
To sai Kabiru Muhammad Bello dan tantanin Karaye Sakkwato, inda yake cewa salam BOA Hausa, shirin yau da gobe ni a ganina tsananin kishi ne wanda yaran gidan sukan gada daga wajen mahaifiyarsu, shike nuna wa matar ubansu wajen bada tasu gudunmuwar.
Sai Ali Kiyari Balamba, inda yace salam yau da gobe, to wannan yana faruwa ne idan mai gida ya kasa gudanar da gidansa ko kuma yana nuna bambanci tsakani.
Sai bin Abdullah Bajude, inda yake cewa salam malaman zaure, a gaskiya ina mai bada shawara ga iyaye maza, a duk sa'ad da zaka ƙara aure to kai la'akari da cewa matar da zaka za aura ta zamanto ta girma ƴaƴanka a shekaru. Akasarin haka na ɗaya daga cikin dalilan da ke sanya yaranka su raina amarya,
sai Haladu Muhammad Musa inda yace abu na farko dai yaran ne suna ganin wacce ta haife su ce kawai uwa a ganin su a gefe daya kuma matan suna ga kamar ƴaƴan kishiya ba nasu bane kuma za su tare su daga samun gado to sai mai turare gwadabawa da Maryam Gimbiya gwadabawa Sokoton Najeriya inda suka ce hakika abubuwan suna da yawa ga kadan daga ciki rashin jin tsoron Allah da kuma tsananin kishin matar ganin rashin uwar yaro a gida kawai sai ta yi ta gallazawa yaran sai Umar Adamu Katagun inda yace a gani na sakaci da wasu iyayen ke da shi akan ƴaƴansu shike haifar da rashin jituwa da matar uba sai Hanif Imam Tafida inda yake cewa kishi mugunta rashin adalci daga gurin matan uba sai Shehu Adamu Rijjau inda yace kowa ya kalli kowa a matsayin sa kawai su martaba ta a matsayin ta na uwa ba wai kishiyar uwa ba ita kuma ta mutunta su a matsayin su na ƴaƴa ba wai ƴaƴan kishiya ba hakika idan har aka yi hakan to ba za su taba yi wa juna kallon hadarin kaji ba to sai Ashidu Isiyaku inda yake cewa rashin adalci ne mafi yawancin ke kawo matsaloli irin wannan sai Sulaiman K Barawa inda yace a gani na abubuwa ne guda uku idan ka rasa su to komai na iya faruwa tsakanin dukka bangarorin biyu to wannan ba komai bane kamar kyautatawa kulawa tausayi sai tarbiya to waɗannan su ne abubuwa idan aka kuskure su sai a samu damuwa rashin jituwa tsakanin zamantakewar yau da kullum sai Umar Lawal dan Fulani inda yake cewa dukan su ya kamata su rika mutunta juna daga yaran har matar baban sai Iliyasu dan Fulani jihar Bauchi inda yace assalamu alaikum VOA Hausa hakika ya kamata mu rika hakuri da juna sai Arabiyu Muhammad Gidan Madi inda yake cewa salam yau da gobe to ana wara'ayin wannan bai rasa nasaba da irin gallazawar da suke fuskanta daga wajen matar ubansu ba ko kuma suke gallazawa matar a fahimtar ta kenan sakonmu na karshe ya fito daga injiniya Aminu Aliyu Faka inda yace a gaskiya akwai rashin tarbiya ga waɗansu yaran da suke fada da matar uba lura da matar uba uwarka ce ku tashi lafiya VOA Hausa to mun gode a cigaba da aika mana da sakonni
to yanzu bari mu je tattaunawar Harima Abdullahi a zauren muhawarar yau da gobe
muna tare da
Hajiya Asiya Hassan Muhammad
to da kuma Binta Gwadabi da kuma
Garba Muhammad
zamu tattauna game da batun yadda ake samun matsaloli a cikin gidaje musamman ta yadda ake samun matan uba suke gallazawa ƴaƴayen da suke ruko ko kuma ake samun matsalolin yaran suke yi wa matan ubansu rashin kunya to bari mu fara da Malam Garba a ganin ka me yake kawo irin wannan matsala
to assalamu alaikum ni a gani na a matsayin mu na iyaye maza abin da yake kawo haka kusan abu biyu ne wato duk lokacin da aka ce miji ya rabu da matarsa musamman idan matar ta sa ta zauna da kishiyar ta kuma ba su yi zaman dadi ba to in tana da ƴaƴa ta bar su a gidan ta tafi wato sai kishiyar ta huce akan ƴaƴan ta shiga gana musu azaba ta riga azabtar da su ta hanyar daban-daban dan ta ci gaba da wato konawa wasu rai ana ta tunanin sannan abu na biyu wani lokaci hali ne wato idan miji bai da can mata ta garba ma'ana mara kirki muguwa mara imani to shikenan ƴaƴan waccan da aka saka sun shiga uku ba za ta taba wato kyale su sake a gidan babansu ba sai ta shiga azabtar da su sannan kuma abu na uku shine wani lokaci mu iyaye maza mu ne muke haifar da abin da yake sa mace ta shiga wato tsanar ƴaƴan wacce aka saka har ta riga gana musu azaba musamman idan muka fifita ƴaƴan ɗaya akan ɗaya ko da ko kana tare da uwarsu waɗanda ka fi son wato ƴaƴan nata ko kuma baka tare da uwar tasu mutuwa ta raba ku da ita to shikenan waɗannan ƴaƴan sai su zama shafaffu da mai a wurin babansu wato su ba sa laifi uba baya ganin laifin su to daga nan sai yaron su lalace su fara wuce shiwar uwarsu rashin kunya kai ko da ba sa yi mata rashin kunya yara sai ta shiga ita kuma tsanar su saboda wato shagoba su da uban su yake musu ta hanyar soyayyar da yake nuna musu ita kuma saboda kishin nata ƴaƴan da ba a nuna musu irin wannan soyayyar to sai ya jefa ta cikin irin wannan hali na azabtar da su
to Hajji Abinta kin ji dai irin bayanan da shi Malam Garba yayi to ke a nake ganin yaya matsalar take
wato Malama Halimatu matsalar da take faruwa a game da iyaye da suke tare da iyayen da ba nasu ba a cikin gida illar tafiyin hasali ta fi faruwa ne daga iyaye matan da suka auri babannin yaran saboda me saboda za su zo suna zuwa musu da wani tsari kin san da da uwarsa ba kowa bane zai dauki wannan gwadaban na da da uwa to amma me ita wacce ta auri uban za ta so mijin amma ƴaƴansa ba za ta so shi ba za ta riga zuwa musu da wasu abubuwa waɗanda ba za su ji dadi ba da ballantana fi mata biyayya sai idan uwa matar uba ta rike mutuncinta sannan yara suke yi mata biyayya ba yanda za a ki zo ki sami yaro ki zuba masa mu'amala wacce ba ta kama da ta uwarsa bayan an dauko ki a matsayin mai kama da uwarsa yaga ba wata alama ko da guda daya sannan kuma akwai matsalolin da shi uban da ya dauko ki ya kawo ki cikin gidan za ta iya yuwa mai son yaya ne ko me
da shi malam
ko me hira da yayayensa amma shi yana hira da su ba dan ya cutar da wani tsarin tarbiyyar cikin gida ba to sai su ya riga jin abubuwan da yake faruwa to daga nan soyayyar mace tana iya sauka a gurin namiji sai ta ringa ganin cewa kaman ya hade kai da ƴaƴansa suna gallaza mata akwai kuma irin matan da suke auren namiji kawai mu zamu aure ka ne amma ba ruwanmu da ƴaƴanka to kuma kin ga wannan rayuwar Malama Halimatu ai in dai da amana in har mace ta aure namiji to ya kamata ta kula da ƴaƴan da yake tare da shi domin ke ma uwa ce kuma duk dada ne sai ki dora inda uwarsa ta tsaya ba mamaki mutuwa uwarsa ta yi ba mamaki rabuwa ce Allah ya kawo to duka daga ciki dai kowanne ne ke ma zai iya faruwa a kanki
to Hajji Asiya kin ji abin da ita Hajji Abinta Gwadabbi take magana akai kina ganin akwai yuwuwar cewar ka auri mutum amma ta kasance kuma ba ka san ƴaƴansa har ka zo ka takai ga cewa ana gallaza musu
eh wallahi ka iya faruwa Malama Halimatu saboda da yawa wasu za su auri mutum dan wani abu nasa uwa ya zo an tarar uwa ta rasu sai ƴaƴa to nazo gaskiya ba da niyyar ni in yi wahalar ƴaƴan mamaciya ba da mun ta ake cewa kawai nazo ne domin in ci kuɗin sa saboda idan yana nan za a nuna masa a fara 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 a wani taho kowa nasa ne amma fa da zarar ya fita sune wanke wanke sune wahala sune abu mara dadi komai da gallazawa mara dadi amma kuma in yana gidan nan komai farahan wasu ruran za a yi shi amma
wato akwai kamar wani abu na munafinci a ciki
kwarai ko akwai munafinci musamman yanzu rayuwar yanzu ta matan yanzu ba a abudan Allah kwata kwata ba a yin sa da za a yi shi halisan lillahi to komai zai kasance ya tafi daidai to amma yawanci da man an ganke yanzu mutane matan yanzu za su ce Allah ya bani mamijin matacciya to da mamijin matacciya na ai na tafi da burin cewa da man kawai ai ƴaƴa kawai zan gani ni kuma ba ƴaƴa na abu ba ƴaƴa na zo na wahala uban su na aura uban kuma su na aura da man ta riga ta nuna ita waccan din nan da ta mutu ita ta yi wahala ita ta yi ta sha wahala shi wannan Allah ya masa rufin asiri yanzu ya samu wani jin dadi ga ƴaƴansa ya to a to ni fa duk wannan ba ni ne ba babu ruwa na da su ni kawai uba na aura shi zan ji dadin sa to wannan matsalolin yana faruwa a dukkanin gidajen aure da yawa kam
to Hajji Abinta Gwadabbi idan kika yi la'akari da maganar da ita Hajjiya Asiya wasu lokutan zaki ga cewar babu mamaki ita matar uban mace ce ta kwarai mai kirki ba kuma ta aure shi bane ba domin wannan kamar dalilai da ita Hajjiya Asiya ta yi magana ta shigo ne da kyakkyawan manufa amma kuma sai a samu ne fitinannu
bayan haka Malama Halimatu abinda nake son ki fahimta shine akwai wani abu da in dai tarbiya ake so za a kafa ta a cikin gida na sha faɗa a kafafan gidan rediyo da labarai duka gaba daya shi namiji shine shugaba a cikin gidan shi to akwai kuma namijin da zai je ya auro mace lillahi billahi ya kawo ta cikin gida ita bata san irin tsarin rayuwarsa ba amma mutun ne wanda ya dauki soyayya ya karar da ita a cikin ƴaƴan nasa in malako da mafiyar su ta muke yana ganin su yaran marayu ne in mala yana ganin ko ba sa tare da ba maman su to sai ya dau jarabar so sai ya dora wa ƴaƴan wanda har zaki ga duk wani haki da ya dace na matar da ya auro baya tsaya isa ta da domin akwai matsan da haki ga ko wani abu ne ƴaƴan suke saka mafi musu matan sai ta zama ita ce kallo da zarar yaro ya ga uba ya rena matar sai komai shi yake nema to ba yanda za a yi wannan mata ta yi mutunci a idan yara kin ga yara sun sami tabarbarewar tarbiyya daga gurefin su ya kamata dole ya zama matar a gurin matar sa ce ya nuna musu matsayin ta wannan su ita ma mata ne wa ƴaƴa matsayin wannan mata ce kamata ku daraja ta matsayin matar baba to ani mazan mu isa mazan mu na Hausa ba ta suna daukan kwaso suna dorawa yaran ita matar zaki ga tunani ya fara ma tana jin cewa kenan an aure ne shi girki in yi ba bauta to daga nan sai tsana ta so shiga nan ta farko wanda za ta fara na shi miji saboda ba mata za ta so ta ga ka dauko ta dan kai fa zo cikin gida kai za ka zuba mana amla mai kyau ta ji inda za ta kyauta ta wa yaranka malama halima to ba wata ya mace da miji zai dauko ta kai gida yana kyauta mata ta kasa kula da duk mugundarta sai ta daga domin me za ta daga dan ta san ta cikin su take samu rufin asiri da biyan buƙata
to amma mu kuma ga su yaran kaman yanda nayi magana
akwai kwazzababbin yara waɗanda dama tun farko ba su samu tarbiya ba duk da akwai mutane da suke fada suke cewa rukun maraya yana da wahala to da gaske ne to amma akwai yaran da dama tsakanin maman su da baban su ba su samu tarbiya ba kuma sai aka zo ko Allah ya ta Allah mata ta mutu ko aka rabu to kin ga yaran dama ba su da tarbiya ba su iya girmama babba ba sai suka zo suka ga wata kin san akwai ƴaƴan da suke kishi da matan baban su ganin cewa ba uwar su ce a cikin gidan ba su taimata abin da ta ga dama kuma me bi da zai dawo ta gaggaya masa irin rashin mutuncin da suke wallahi alazim malama halimatu akwai ƴan matan ni da ido na na gani an aure baba su tara su ne aka auro musu matar da za ta zo ta zauna da baban su wallahi alazim na rantsi miki da Allah girki idan tai ba su ci ba tana gama girki za su je su kunna gas su ma su dora nasu kin ga mace ba za ta ji dadi ba dan wata killahi idan da uwar su ce ko me ta dafa ta ba su goda ba sa su haka za su hakura su ci idan mai gidan ya dawo akai magana sai su ta shata to ƙarya su ta shata to ƙarya a gaban baba sai ya ce ke ki yi hakuri dan Allah ki hakuri to kin ga misali baya shi da wani hukunci da zai iya yi wa ƴaƴansa su yaran kansu sun san cewa baban baya iya daukan wani mataki kwakwara a kansu saboda haka dole su zama marasa mutunci su rena masa mata to da zarar sun rena masa mata ko ba zaman lafiya a cikin gida ko ya zama mai aure aure ko kuma ya zama sai dai a bar shi da ƴaƴansa domin ba matar da za ta aure namiji ƴaƴansa suna wulakanta ta
to Hajji Asiya duba da duk waɗannan bayanai da aka kwararo an ji matsalolin yaran an ji kuma matsalolin uban an ji matsalolin wasu matan uban to a hangenki ina mafita
to mafita dai anan ni dai ba wani abu ne ba tana gurin mai gida shi mai gida shi ne kan gida da zarar ya tsaya ya kulla cewa ke auro ki ne kadara ce ta sa na aure ki da can yaran nan muna tare da uwarsu muna zaman lafiya Allah ya sa Allah ya ka ajali ta riga ta rasu kuma komai yawa ko kuma rabuwa duka yana iya faruwa duk komai lamarin aure wannan makaddari ne ke kuma Allah ya rubuta sai kin shigo ko da zuri'arki ko da wato a kadarki ce da mun dole sai an riga an yi shi to ki shigo fa da is da cewa ke ma na shigo ne domin yin aure kuma na yi biyayya shi kuma sai ya tsaya a matsayin cewa fa shi shine namiji kuma shi namiji shine uba shine uwa shine kuma ya dauke duk wani mas'uliyar tasa na gida in ya tsaya ya jajirce ke kece uwa ga ƴaƴan nan Allah ya sa mahaifiyarsa ta rasu ko kuma a rabuwa ne wanda ba dole ma ki san me ya raba mu da su ba to cewa wannan ƴaƴanki ne duk wani abu ba zan bambanta ba ke ma nan gaba Allah zai baki naki duk a haɗe su a zama daya su zama daya uwa daya uba daya ki rike su fi sabilillahi ni ma kuma zan rike ki duk wani abu da ya san cewa wajibin sa zai tsaya zai yi shi kar ya nuna bambanci cewa a ke in ya shigo me aka yi miki ko yana tambaye me yake ciki me waye to ya kawo ta kofa ta baraka amma koda da zarar cewa yara sun shigo dan wani abu ba daidai ba ke me ya faru nan da na a ai dole ai miki ba daidai ba kin yi ba daidai ba ai ku danka ne zaka yi miki haka dole indai a tarbiya ce dole ai haka to da zarar cewa ya tsaya da cewa shi fa tsayin cewa shi mai gida ne to ina kyautar da san irin wa'annan abubuwan ba zai faru ba indai ya tsaya cewa ya dauke duk wani wajibin sa da yara da abubuwa kai ya samu kofa ita ma kuma ka ta ba da kofa insha Allah duk wa'annan abubuwan da suke faruwa ina ga ba za su yi ban Allah ya yi
Mallam Garba me kake ganin za a kawo mafita ko kuma daidaito tsakanin iyali
to abu na farko dama ita matar da wato take azabtar da yara saboda ganin bata yi zaman lafiya da babarsu ba take son ta huce akan ƴaƴanta to ya kamata ta ji tsoron Allah ta rike waɗannan ƴaƴa tamkar ƴaƴanta domin me ita ma ba lalle ne wato uban su ya ci gaba da zama da ita ba wanda hakan zai iya sa idan ya sake ta in har bata rike ƴaƴan wa'ancan saboda tsakaninta da Allah ba to ita ma ƴaƴanta da ta bari in ta tafi in ya auro wata aka waccan za ta gana wa ƴaƴan nata ita ma azaba
kuma sannan ga mutuwa ma
sannan kuma ga mutuwa ta je ji tsoron Allah saboda za ta je ta gamu da Ubangiji to idan kuma yara suna wakishi wasu rashin kunya ta hanyar watakila ko ubansu ne shigo ba su baya ganin laifinsu akan duk abin da suke yi ya jawo ta suka raina ta to su kuma anan laifin iyaye maza ne ya kamata su ji tsoron Allah su tara ƴaƴan nan duk gaba daya su rike su da amana su nuna musu soyayya gaba daya inda ta hakan ba zai sa har daya ta ji wato tana jin haushin wasu ƴaƴan da ba ƴaƴanta ba
To kuma Hajja Binta, a ƙarshe kin da sauran malamai sun yi maganar ta bangaren iyaye, ke kuma to ya kamata ki yi gangara akan ƴaƴa.
To magana dai da zan yi akan magana ƴaƴa shine idan rayuwa ƴaƴa malama Halimatu ta zama ta gari mai tarbiya, to ya kamata a ce an jinjina uwa ko uba ko da mariki ko kaka ce ko ma dai manene. Farko dai shine yara su gane cewar ita fa matar uba dai take da uwa. Ka dauki matar ubanka a matsayin uwarka, kai mata kallo a matsayin uwarka, domin duk wanda yake tare da mahaifinka duk duniya ba wanda ya rage daraja a gurinka na biyu sai shi. Domin me? Domin duk abin da zai yi yana yi wa mahaifinka, kuma wanda yake kula da mahaifinka yafi karfin karena shi. Kuma sanan tarbiya fa daga gida ake fara, especially yaran musu bude kunansu su ji da iyayen yara sosai da sosai. Malama Halimatu dole ne yaro ya zama yana tarbiya tun daga gidansa, domin shi ma fa gobe za a waye garin gobensa, shi ma yana da juriya. Duk abin da kai sai an yi maka, duk abin da ka tsara za a tsara maka. Idan namiji ne yake wa matar ubansa rashin mutunci, zai yi auren bai san irin lalura da kaddara rayuwa da zai tsinci kansa ba. To duk fa abin da yayi uwar wani Allah zai kawo wanda za a yi masa, shi ma ana masa zaman lafiya. To saboda haka tarbiya dai wani abu ce. Iyaye suna kokari suna tura yara makaranta Islamiya, kullun addinin yana fada, al'adar mu tana fada. To tarbiya dai ita ce farko. Idan yaro ya zama mai tarbiya, ai ba zai iya rena babba ba, ko da ba matar ubansa bace. To tarbiya dai anan ita ce nake kira ga yaran mu su zama masu tarbiya. In aka ce kuma kaddara ta Ubangiji ba sai uba ko uwa ba, tana iya sauka a dan da aka haife shi ma a yau din nan. Sabili da haka kowa da kala kaddara sa, kakka taso ka ga baka girma da babanka ba, ka tsani matar ubanka bata isa ta saba, bata isa ta ana ba. Kuma in kai hakuri wata ran sai labari. Mu ma kuma mata iyaye mata, ko me zamu yi dan girman zatin Allah? Duk dan da Allah ya kawo ta cikin mu, mu rike shi, to mu rike shi dan girman zatin Allah. Haka kuma mazaje su hada kan iyalansu, domin Allah fa zai tambaye ka ranar tashin alkiyama, ka yadda ba ka yadda ba, to akwai wannan ranar. Saboda haka maza dole ku jajirce sosai da sosai a kan iyalanku, banda nuna bambanci. Ba a nuna wa ƴaƴa bambanci matar ka tafi su, ba a nuna matar bambanci tafi ƴaƴa ko ƴaƴan sun fita. Ka hada kan iyalanka, wanda ko bayan ranka iyalanka za su zauna lafiya. Allah kuma ba zai tambaye ka ba. Duka gaba ɗaya kin ga a dunkule dai a komawa.
Madalla a kai sheda Fatini Jar da wannan waka mai ratsa jini, mai tausayi, mai sa hawaye. Yanzu haka ina cikin hawaye Amina da Zara'u. To bari mu dawo kan maudu'in mu na yau. Kun dai gani mun saurara waɗannan mutanen, mun ji ta bakin maza, mun ji ta bakin mata. To a ganin ku me yake kawo irin wannan matsalan ne?
Abubuwa daban-daban. Ni zan ce dai kawai rashin tsoron Allah. Ko da a ce daga yaran ne suke rashin kunya ko menene, ba su gane menene mahimmancin matan uba ba. Kuma ko a ce uwa matan uba ne take musguna ma yara, ita ma a gani na rashin tsoron Allah ne. Maganan da wakiliyar mu tayi ta ce ko mutuwa ko karkawo ko karshen aure ko a ce kun rabu, kai ma zai iya faruwa da kai. Babu wanda ya san ranan da zai koma ga Allah. In ka tafi, kai ma kana son wanda zai kula maka da naka ƴaƴan, kana kyautata ma wani ne, saboda wataran ko kai ma in kana cikin halin ka fuskanci wani kalubale a rayuwa wani ya ce maka maka ya sama maka mafita
ma zaki ya bar rurin ƴaƴanki wajen wata
yauwa balle ma game ga ƴaƴanka in ka kyautatawa wani Allah zai kawo hanyar da wani zai kyautata ma naka yaran
to Zara'u baka ganin kaman laifin yafi nasaba ga iyaye maza ni dai a nawa tunanin ina dan ganin su ma suna da dan laifin su kadan me zaki ce game da wannan
babban ma to ni dai gaskiya ina ganin duk abin da yake kawo wannan koyi kowa rashin sanin mutuncin kowa ne da rashin sanin darajar kowa
rashin gane addini
yauwa so iyaye mata da ake aurowa ba su san darajar yaran da suka zo suka samu ba haka su ma yara ba sa gane darajar waɗanda aka auro aka kai gidansu
kuma a ce
kowa zai mutunta kowa zai san darajar kowa za a zauna lafiya
haka ne kuma a matsayinki na uwa ma ya kamata duk yaro ko ba ma dan mijinki ba tunda kin aure mijin nan saboda soyayyar da ke tsakaninku ne ya kamata
shi ba yanda zaka so ɗan uwa
ya san uwa ma ya so ɗan shi ya kamata san da kike ma baban nan ya shafi da to an lokaci da Zara'u bari mu je ga bayanin Malam Ashiru Shehu Kachako ko da yayi akan wannan mawdu'in saboda lokaci bari mu ci ta bakin shi mana fashin baki
to abin da yake kawo irin waɗannan matsaloli da za ka ga matar uwa tana jallazawa ƴaƴan da ba nata ba su kuma ƴaƴan suna yi wa matar uwa rashin kunya dukkanin su wani abu ne da ake gina shi akan rashin tsoron Allah inda za a ji tsoron Allah ɗana kowa ne idan Allah ya sa yaro ya zama na gari kowa zai amfana ba iya gidan zai amfana ba zai iya amfanar da al'umma amma idan muka kalli ɗaya hannun kuma za a ga wasu matan ba tsoron Allah kawai ita idan yaro ba nata ba ne so da dama za a ga ta zo ta cutar da shi kuma a ƙarshe idan Allah ya sa wannan yaron ya rayu ya zo kuma wata abun da ita kuma za ta zo tana da dama ta hanyar kyautatawa ko kuma wani abu makamancin wannan inda za mu ji tsoron Allah mu rike irin waɗannan yaran fiye da yadda muka rike ƴaƴanmu na cikinmu to za a zauna lafiya kuma al'umma za ta yi kyau idan muka kalli yadda rayuwar magabata ta kasance za a ga dukkanin galibin auren da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi za a ga ya auri mata ma wadda yake tana da ƴaƴa ɗaya daga cikin matansa wadda zai aura sai ta gaya masa ya Rasulullah ni yanzu yaushe zan aure bayan ga yara kuma ga shekaru sun fara ja sai ta yana jiki shekaru kuma bayan wannan ƴaƴa na kowa ne ki to da su dukkan zan rike su kaga tausayawa ta sa annabi ya aure irin waɗannan mata kuma ya rike su ne amfanar da suka amfanar da al'umma aka idan karbe kalle yadda rayuwa take gudana a baya baya ma kafin lokaci ya nisa za ga idan mace ta mutu a shekarun baya za ga abokan miji su za su kokari su zo su tuto wannan mata su tare su rufa mata asiri sai a dauki matar babbar wadda ta fi kowace ƴaƴa to wanda kai ka aure ta ka fi kowa yawan abin nan karfi a hannu ko kuma tattalin arziki sai a aure ta ya rike ta da ƴaƴan a zauna lafiya sabanin yanzu da muka sako son kai da zarmiya da rashin tsoron Allah da mutum ya mutu in nan aboki yake zai rufa mar asiri a wani matar za sai kokari yake aure karamar ita kuma wacin abu take ta bara yaran su zo su zama suna gararan ba akan titi ba kulawa a kanci su zo su zama wadanda ba masu tarbiyya ba kuma su kurnaci al'umma yanzu tsoron Allah mu rike su a matsayin ƴaƴa su yi musu fiye da yadda kika yi ƴaƴanki wallahi da mun zauna lafiya
to malam ka bangaren iyayen kenan su kuma ƴaƴan me ya kamata mata a ce sun yi
to su yaro kan ai shi karami ne da yadda abin da ka ba shi zai baka idan kin rike shi da kyakkyawan niyya innama al'amalu bil niyya idan kin rike shi da kyakkyawan niyya cewa ba za ki cutar da shi ba kina gwada masa wannan in kai kaza ba daidai bane in kai kaza shi ne daidai wallahi Allah zai tausa zuciyarsa kasance mai miki biyayya kuma ko da ya fandale din daga baya idan ya tsaya yi irin tarbiyyar da kika ba shi ba zai kai to ba iyaye na damar abin da yayi idan ma ya tsinci kansa kin wadar da samu tarbiyyar ba idan kun samu tarbiyyar dan an dan da ke shi kan da ba mai cutarwa ba an dora shi akan da na ga wannan ki da kansa ji jira zai kace a Allah sarki ka ga wanci ta yi min kaza ka yi min kaza ashe ni ina ganin cutar ta take ka gaba na fahimci kauna ce ta sama take min haka
to madalla na ga Zara'u da Amina kula da abubuwan cewa duk da dai ya kamata ma wannan mawdu'in mu ci gaba da shi a mako mai zuwa to Amina
akwai kuma rashin adalcin iyaye maza wanda wani lokaci saboda san da suke wa mata sai su dauki su janye hannunsu komai daga harkokin yaran nan ko da kirkiri suna ganin tana rashin mutunci ko tana musu rashin adalci wani lokaci kuma uba idan yana son yaran sosai sai ya ringa bari kuma yara suna ma uwa rashin kunya amma dai lokaci dai
to haka ne lokaci ya fara halin shi to ba ko mai zuwa insha Allah za mu saba da wannan mawdu'in da mu ci ta bakin yara da suke zaune da matan babannin su mu ji wani irin rayuwa suke ciki ana kuntata musu ko suna samun zaman lafiya jama'a duka ana muka kawo karshen wannan shirin namu a madadin wata taimaka mana ta bada umurni Julie Lazarus Gresham da injiniyan mu ne yau da abokiyar aiki na Zara'u Aminu Fage da Amina
Bahari
Auna ne dole Salim nake cewa mu huta lafiya.
美国之音现在继续从美国首都